العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بايعك يومكوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدم كثابا a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna Umdatul Ahkami min kalami khairil anami, wanda fadilatu Sheikh al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali al-Jamma'ili al-Maqdisi al-Hanbali ya rubuta rahimahullahu ta'ala. Littafin da ya kunshi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, waɗanda suke bayani dangane da ayyukan ibada. Saboda haka wannan littafi an tsara shi ne kamar yadda wato malaman fiqhu suke tsara littafansu da bayanai na ayyukan ibada. Idan ba manta ba, a darasinmu wanda ya gabata mun fara bayani dangane da sifofin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mun karanta hadisin babban sahabin nan Abu Huraira, Allah shi kare yadda da shi, muka sake karanta hadisin babban sahabiyar nan kuma matar annabi ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha, sannan muka karanta hadisan wasu manyan sahabbai irin su Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Abba, sannan da hadisin Abu Huraira, Allah shi kare yadda da su. Sannan kuma mun karanta bayani na ainihin Imran bin Husayn, shi ma yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A yau darasinmu na 19 za mu taki daga hadisi na 88, haka ne ko? Hadisi na 88, wa anil bara ibn azib radiyallahu anhu qala ramattu salata ma muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa wajadtu qiyamahu fa rak'atahu fa atidalahu بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من الصواب. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من الصواب. نعم، wannan hadisi an karbo ne daga Al-Bara ibn Azib, Allah shi kare yadda da shi, shi ma yana daga cikin saffa samarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma yana da hadisai da yawa masu muhimmanci ainihi. Na'am, kala yace ramaktu salata ma Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace na lura da sallan manzon Allah, ya kalli sallan annabi tun daga farko har ƙarshe, shi ne ramafa. Ramaktu, lura yayi, ya ga yadda annabi yake kowane irin abu a cikin sallah. Waɗansu malamai suka ce sallan nafila ce, wato yayi annabi yayi sallan nafila kusa da shi ko yana kusa da annabi yayin da annabi yake sallan nafila, shi yasa ya lura da yadda annabi yake yin komai da komai. Yace na lura, na gane haka. Wasu malamai kuma suka ce sallan farilla ya lura da ita, wato kowace sallan farilla in aka zo sai duba ya gani gwargwadon lokacin da annabi yake fara sallan da kuma lokacin da yake idar da sallan. Yace fa wajadtu, yace sai na samu, ku lura da abubuwan da zai ambata. Yace qiyamahu, tsayuwan annabi, farakatahu, da ruku'un annabi, fatidalahu, ba da ruku'ihi, da daidaitonsa bayan ruku'unsa,
فسجدته بسجد النبي فجلسته بين السجدتين da zaman da yake a tsakanin sujada guda biyu fa sajadatahu da sujadar sa da yake ta biyu fa jalsatahu da zaman da yake yi baina taslim wal infirar tsakanin sallama da ainihin juyawa qariban min as-sawa yace kusan daidai wa daidai kusan daidai wa daidai wa fi riwayat al-bukhari amma wata riwaya ta imam al-bukhari ما خلى القيام والقعود قريبا من الصواب يتي بند تسيوان فرقو da kuma zaman diris zaman tahiya wannan daidai wa daidai ne qariban min as-sawa kusan daidai wa daidai ne to dunkule kamar yadda muka ji fasaran wannan hadisi yana gwada mana cewa annabi baya tsawaita wani abu fiye da wani abu misali wani lokaci za ga mutum ya zo ya yi ruku'u sai ya dauki minti daya yana ruku'u a raka'a ta farko a raka'a ta biyu sai ya zo ya yi ruku'u ya yi minti biyu ba daidai ba ne idan a raka'a ta farko ya yi ruku'u minti daya a raka'a ta biyu ruku'u ko ya yi minti daya ko ya yi kasa da minti daya kaga daga nan za ka gane سجدة تفرقو يا سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سوكو سجدة تبيو سيتي سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سيكما يقارى لصبوهم قدوس رب الملائكة والروح وسبحان ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة sai ya kara da wani me yasa sujada ta biyu tafi sujada ta farko tsawo ba haka annabi yake yi ba ina fata an gani saboda haka idan kai ruku'u kai subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi kamar sau uku to in ka miƙe miƙe wanda za ka yi ko tsayuwar da za ka yi bayan ruku'u ana son mutum ya kwatanta kamar ruku'u sai dai bambancin da aka samu zikirorin da ake karantawa akwai takaitattu akwai masu bawo in ka karanta takaitattu to mintocin da za ka ɗauka bayan ka ɗago daga ruku'u kamar na ruku'u ne sannan ka tafi sujada saboda haka wannan hadisi yana gwada mana mintocin ruku'u da ɗagowa daga ruku'u da mintocin sujada da zaman da za a yi tsakanin sujada guda biyu da sujada ta biyu wato ya kasance daidai wa daidai da lokacin da mutum ya gama ya yi sallama da kuma zai yadda zai juya musamman liman ko san mun shayin bayani liman yana sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to sai astaghfirullah 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 sannan kuma sai allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati yana juyawa to in ka duba za ka ga da sujadansa guda biyu da zaman da zai tsakanin sujada da ruku'un da ya yi da ɗagowa daga ruku'u da wannan ɗan zaman da zai yi bayan ya yi sallama kafin ya juya kalli mutane za ka kusan mintocin daidai wa daidai ina fata an gani to shi yasa ba a son a saba ko san waɗansu gayu ne ko tsaban ustazanci ne ko tsaban zuhudu ne mutum kawai sai ya yi abin da ya ga dama sai ya sujada ta farko subuhun quddus rabbul mala'ikati wa ruh sujada ta biyu ma haka sujada ta ƙarshe sai kaga ya dade bai dago ba limami ma ya dago amma shi bai dago ba to dan gatan mamu ba daidai ba ne na farko dai mun karanta a can baya limaninka yana ɗagowa ba ma a sujada ba a kowane irin aikin sallah idan limaminka ya riga ya kammala ya yi lokacin da ya kamata ka bishi immediately to ka bishi immediately ko da baka gama ba wasu malamai suka ce ko a karatun fatiha wasu kuma suka ce banda karatun Fatiha. To ko karatun Fatiha ne limamin ka ke yana yi da sauri kai kuma kana yi da saidi. Saboda haka ya gama karatun Fatiha yayi ruku'u. Kai ko ba gama karatun Fatiha ba, alliman ya dago daga ruku'u. So kai daga baya sai kai ruku'u kuma sannan ka bishi. Alhali an ce innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. An sanya muku liman ne domin ku koyi da shi. An gane ko? Saboda haka mutanen da suke tsawaita sujada ta ƙarshe, to wannan baka kira su yan bid'a ba, za ka ce yan gangaci ne, har da ku limamai. Wa yace sujada ta ƙarshe ka tsawaita? Bari in tambayi limaman. Ba kallon na gefe-gefe za su yi ba, sai ku ba mu bayani. Duk wanda yake yi da shi ake yi, bi ma'ana duk wanda ya tsargu da shi ake yi. Saboda akwai limaman da suke sai su je a sujada ta ƙarshe sai su tsawaita, mecece hujjansu? Babu dalili. Inda aka ce ka tsawaita ma, idan za ka tsawaita addu'o'in da ake bayan tahiyya za mu same su nan gaba. Saboda tahiyyan ƙarshe ba ɗaya take da tahiyyan farko ba. Tahiyyan farko idan ka kammala akwai salatin annabi, kamata yi ka yi salatin annabi a tahiyyan farko, yana da muhimmanci. Ga mazhaba Al-Hanabila suna ganin wannan salati na annabi da za ka yi a tahiyyan farko dole ne. Amma malamai da yawa sun ce salatin yana da muhimmanci. To amma ka ga a tahiyya ta biyu, bayan ka yi tahiyya za ka yi salati wa annabi, ga neman tsari daga abubuwa guda hudu ko biyar ko shida, sannan ga waɗansu addu'o'i da za ka kimfida su. Kai in kana da damuwa ma an baka dama ka faɗa kafin ka yi sallama, saboda addu'an da za a yi ta kafin a yi sallama tana da muhimmanci aini. Sannan a ƙarshe ka ƙarasa da Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhkhir la ilaha illa anta. Riwayan Imam Muslim. Wannan ita ce yake son ka fade ta a ƙarshe, sannan yake ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. To mun fada kan riwayan Imam al-Bukhari, ko da yake Imam Muslim ma ya gode wannan. Bi ma'ana idan mutum ya yi kafaran harama zai karanta Fatiha, zai karanta sura, to wannan yana ɗaukar lokaci. Shi ba a faɗi ga gwargwadon yadda za ka yi ba, duk wani lokaci akan samu raka'a ta farko wajen karatu ta bambanta da raka'a ta biyu. Amma da so samu ne raka'a ta farko idan ka yi minti goma, to raka'a ta biyu ka yi minti takwas, kaga ka rage. Saboda haka in ka karanta Fatiha da sura mai ayoyi guda biyar a raka'a ta biyu, ka karanta Fatiha sai karanta sura mai ayoyi uku. Ina fata an fahimta. Wato ba cika son raka'a ta biyu ta yi tsawo fiye da raka'a ta farko ba, annabi yakan kwatanta, kamar yadda wannan hadisi ya yi mana bayani. Amma kar ka ɗauka da karatun Fatiha da karatun sura mintocin da za a ɗauka a ruku'u ma haka ne, a sujada ma haka ne, to sallah ta zama dungure. Yanzu ko Fatiha zalla za ka karanta da mudahammatani, kaddara ma za ka yi irin na gardawa, mudahammatani ghairul maghdubi alaihim waladdallin, mudahammatani Allahu akbar. Ya tafi ruku'a minti nawa za ka yi kana karanta Fatiha? Mudahammatani ta ɗauki sakon biyu ko sakon uku ko? So ai Fatihan dole za ka ɗan ɗauki lokaci, komai saurinka kuwa. To kaga kuwa ba za ka ɗauki waɗannan mintoci a cikin ruku'u ba, shi yasa aka ce banda wannan zaiwa. Zaiwan karatun Fatiha da sura da kuma zaman tahiyya, to su ba sa daga cikin abin da ake kwatantawa. Amma dai da ruku'un annabi, da ɗagowa daga ruku'unsa, da sujadan annabi, da zama tsakanin sujada ta farko da ta biyu, da sujada ta biyu, da kuma zaman da yake yi tsakanin sallama da juyawa, to kariban minas sawa, daidai wa daidai. Wannan kenan. sai dai abinda mu muka fi ainihin gani mutane suna yi wannan sujada ta karshe yawa sujada ta karshe koda ma sallar nafila zaka yi an baka dama ka tsawai ta sujada to ka kwatanta su tunda kowace sujada zaka yi addu'a ba sai sujada ta karshe ba to kuma limamai da suke tsawai ta sujada ta karshe kun ga suna koya wa mutane kenan yasa an ba yi magana ba sai a dauka daidai ne alhali ba daidai bane domin limamin da ya haka bai da hujja bai da hujja saboda haka ya kamata ya kiyaye wannan kenan sai hadisi na 89 عن ثابت البناني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل كالنسي وإذا رفع رأسه من السجدة ما كفى حتى يقول القائل كالنسي فقال لها جيسي ميلوي لذلك سنشي وقصن كارم بيانين دنگني دي عبين دمك أمبتا الدرس المنجية حديثي نيرك ثابت البناني رحمه الله تعالى فينا رجت كنتابئينا كما أنا يبا مصد وجن أيك وتتقنقر إبادة yana yawan ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda duk wanda yake yawan ibada wa Allah za ka yi very silent ko silently haka yake wa ibadu rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna ay suna tafiya ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama haunan din nan ba wai za ka ga su malalata bane ko marasa karfi bane suna takatsantsan da duniya kada ta shagalar da su ina fata an gane mai saboda haka sabitun al-bunani sabit al-bunani tabi'i ne kuma ya hadu da sahabin annabi Anas ibn Malik Allah ki kare dare shine wanda lokacin da manzo Allah ya zo binnin Madina mahaifiyarsa ta kawo shi wajen annabi ana kiranta Ummu Sulaim Allah ki kare dare isa ta kawo ki tace ga ma annabi ga kina baka yaro kyauta eh maka hidima saboda uban sa baya maraya ne saboda haka na baka shi kyauta eh maka hidima yana da shekara 10 ko shekara 9 da wani abu annabi ya karbe shi yayi hidima ma annabi amma a lokacin da annabi ya karbe shi yana yaro karami kina yi masa addu'a yace Allahumma aqtir malahu wa waladahu wa adkhilhu aljanna sai dai shekara 100 da wani abu a duniya ana ce ya kai shekara 120 da wani abu kuma a tsawon shekara 120 da wani abu da ya yada jikoki da tattafa kunda sai da yabi dune 100 da wani abu saboda addu'an annabi Allahumma aqtir malahu wa waladahu wa adkhilhu aljanna shine lokacin da ya tsufa yake ce yana ya ga abubuwa guda biyu addu'an da annabi ya masa ya ga guda biyu saura daya annabi ya ce ya Allah ka yawaita dukiyanta da ƴaƴanta yace to shi har tattaba kunni ma ya gani kuma ya fitin da tattaba kunni sannan kuma yace ni dai a binnin Madina ban san mutumin da lambunsa ko gonansa duk inda ya gona gonan take ba da ƴaƴa sau biyu a shekara ba sai ta har da dabino dabino sau da yake a shekara amma na sana yi sau biyu dabinai za ga Allah ta'ala ya yawaita dukiyarsa ga yawan shekaru ya ce saura guda ɗaya ne bai gani ba wanne ne maganan aljanna aljanna kuma sai mutum ya mutu ya ce kuma ya tabbatar da man yadda Allah ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyu to na uku ma ya tabbata wannan shi ne Anas ibn Malik Allah shi kare yadda da shi
kala ya ce inni la alu an usalli bikum
ya ce ni ɗin nan ba zan taƙaita ba zan muku sallah كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا كما يدعى النبي كسنت ينا من صلى هكذا يتي قذورن كو يمكو صلى دون زو صحابه سكن يي هكا تو ثابت البناني اي بي زونا ده النبي يا غان النبي يا غا يدعى النبي يكي صلى ني في انا زمالي كما دان غيدان النبي ني هر داكين كوانن النبي يكي غا sai da ya girmatu kuna ya bar shiga har ɗakin kwanan annabi kai har ɗakin amarya ya shiga kun ga inda aka fi ɗaukan matakan ya tsaro kenan to har wannan wuri ya shiga daga baya kai masa iyaka kun ga kenan tun yana yaro bai fahimci abubuwa da yawa ba har yanzu ya fahimta saboda shekara nawa ya yi da annabi shekaru goma a birnin Madina annabi ya bar duniya ana dan Malik yana da shekaru 20 to shi yasa da waɗannan tabi'ai suka yi dace suka same ki sai yace to bazan takaita muku bazan gwada muku yadda annabi yake sallah
kala sahabe mai ruwayan wannan hadisi Sabitun al-Bunani yace fa kana Anas wannan babban sahabi Anas dan Malik ya kasance yasna'u shay'an kaga yana aikata wani abu cikin sallah la arakum tasna'unahu ina ganin ba ku aikatawa
wato shekaru sun yi yawa an dan yi baya baya jiya mun ambata kusan 80 da suke zamanin annabi Allah tabaraka wataala ya musu gawan kwana saboda me saboda su karantar da addini su karantar da qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sun ɗauki lokaci suna karantar
wannan ne ma ya sanya aka samu sauƙin rigingimu domin a zamanin a ƙarshe-ƙarshen zamanin waɗannan sahabban aka samu waɗansu fitintinuwa ma sun yi bayanin cewa abu kaza kafirci ne abu kaza ba musulunci ba ne
sai sa aka samu sauƙi ba domin haka ba da addinin musulunci a ruɗe yake gaba ɗaya wallahi da ba za a zo ana karanta hadisan manzon Allah ba sai dai a zo ana karanta tatsuniyoyi da maganganun waɗansu kati wanda ya saba da maganan annabi kuma a yadda 100%. Amma yanzu in an ce annabi ya ce kaza ka zo ka ce wani malami ya ce kaza wani ma sai kalle ka sama da kasa ya ce baka da hankali ne. Ana ce annabi ya ce kaza kai kuma kana ce malam wani ya ce kaza. Wani ma sai ya ɗauke ka bugegge ne ɗan wiwi ko ɗan kurkura. Ina ji shi ma ɗan kurkura ba ya da hankali ko? Allah ya kyauta.
Na'am. Akwai abinda Anas dan Malik yake yi.
Yace ina ganin masallatai da yawa da limamai da yawa ba su aikatawa da yake a lokacin wato limaman ba sahabbai bane tabi'ai ne. Yace kana idza rafa ra'sahu min ruku'i idan ya dago kansa daga ruku'a in ta tafa qa'ima sai ya tsaya a tsaye tsar ya dauki lokaci hatta ya qula al-qa'ilu har mai magana ya ce kat nasu ya manta to ina aran man mu da ya gwada mana jiya ya kamata ka zo ka gwada mana wace irin tsayuwa yake nufi tsayi wanda muka saba gani ko wanda muka sani ko ta tsayuwa daban yanzu ka yi ruku'u irin na annabi yau ka canza kaya ko ya yi mun yi iri da yake nan mun yi kusan anko ruku'un annabi sallallahu alaihi wa sallam misali to idan ya mike daga ruku'u ya kan tsaya tsar bismillah sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu a kai kana motsi haka kana motsi haka wanda yake gani kana harbawa mutane ne sai su dauka haka annabi yake yana yi yana ko ba ka bane to kun ga wannan in tasaba qa'iman eh dan mazo kusa da ni in tasaba qa'iman ku duba ku gani yadda wannan alaramman ya tsaya zaka ga kashin sa a meke yake kashin bayan sa ya koma yadda ya saba tsayuwa saboda haka in kai ruku'u sai ka meke normal yadda ka saba tsayuwa in ma kana da lalura to kana da laluran doro ko lankwasa to sai ka miƙe yadda kana da lalurar kake miƙe ba har mutane su ɗauka cewa ai ne manya manta alhali ba mantawa yi ba an faɗa mana cewa annabi addu'o'i yake a wannan lokaci a lokacin da yake zai to akwai sauran misali guda daya shi na garin kana iya zama wa idza rafa ra'sahu min as-sajda idan ya dago kansa daga sujada to jiya mallan ya gwada mana sujada kan teburin nan ko makafa annabi zama yake yi al-mukhsu shine mutun ya zauna diris akwai makasa akwai jalasa akwai qa'ada sannan akwai me labisa labisa da fa'u labisa da sinu mutun ya sanya tufafi kenan labasa ya rikita ko wani abu makamancin man ina fata an gani to saboda haka idan ya dago daga sujada to annabi yakan zauna shi yasa koton kurciya a cikin sallah haramun koton kurciya a cikin sallah haramun saboda mutumin da ya dago daga sujada ta farko bai zauna ba to me yake nan eh abi ba sai ya zauna diris ba kuma zama zaka yi maza-maza ka take ba sai ka ce akwai garwaki a wajen ba haka yake magana ba shine sai ka zauna diris irin zaman da muka nuna jiya sannan sai ya yi azkar din da ya saba yi idan ya yi azkar din da ya saba yi shikenan sai ya sujada ta biyu ina fata an gani na'am to wannan abubuwa guda biyu hatta ya kula al-qa'il har mai magana ya ce kad nasiya ya ce ai ya manta sujada ta biyu ne wato kamar ya kama tahiyya kenan sai ga ya tafi sujada ta biyu to an ka dauki wannan hadisi da wancan hadisi za ga waɗannan gurare guda biyu wannan hadisi ya keɓance mana ba wai ya saba da wancan hadisi ne kai tsaye ba a'a wani lokaci annabi yakan yi haka wani lokaci yakan yi haka gwargwadon yadda mutum zai yi azka ina fata an gani kamar ma ainihin sujada don sujada tun da farko in ka fara ka da ɗan tsawo to kusan haka za ka yi ta tafiya kana rage kaɗan-kaɗan ko kuma kana yi daidai wa daida amma ba za ka fara wato da gajeruwan sujada sannan kuma ka ƙare da sujada mai tsawo ba za ka fara da gajeren ruku'i ka ƙare da dogon ruku'i ba ina fata an gani wannan kenan sai hadisi na tafayim an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala ma sallaitu wara'a imamin qaffa salatan wala atamma salatan min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wani hadisi kuma Anas bin Malik yaron gidan annabi har ila yau Allah shi kare yadda da shi yace ma sallaitu wara'a imamin yace ban yi sallah a bayan wani limami ba da ɗai wannan kalma ita haka take amma mu da Hausa wani lokaci ka ji muna ce kakkun saboda ya fi daɗin faɗi to ba a faɗuwa kak da ɗai ba a ce kakki ba a ce kakka kakku haka suke faɗa da Hausa kai tsaye fassara da ɗai wato bai taɓa ba a kaffa salatan wanda ya fi sauƙin sallah wala a tamma salatan kuma wanda ya fice kan sallah ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga manzon Allah wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kan takaita sallah wa mutane idan akwai wani abu ko yadda ya gansu sun taru sai musu sallah I am sorry to say kamar shaf 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 amma shaf 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 din da kiyaye ka'idoji don kar wani ya ji shaf 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 shikenan yanzu kawai sai ya ta yayyanke abubuwa ba haka yake nufi ba tunda idan an yi ruku'u subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kana iya takaitawa ka ce subhana rabbiyal azim in kai ruku'u za ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ba sai ka karasa da wa bihamdihi ba haka ma sujada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ba sai ka karasa da wa bihamdihi ba to idan ka ambaci wannan sau uku wancan sau uku akwai bambanci na mintoci musamman idan akwai wani abu kana ganin hankalin mutane kamar ba jikinsu yake ba to za ka iya takaita musu kuma idan raka'a ta farko za ka karanta fa bihi isma rabbikal a'la to wata rana sai ka zo ka karanta watini wa zaitun ba takaita ba ai an takaita ko kuma in ka zo karanta Fatiha zaka dinka ja to wani lokaci kuma sai ka takaita to ai ko kira o ima da muke ji na manyan malamai yadda Sheikh Sudais yake karatun sa haka Sheikh Shuraim yake yi ko kuma haka Mahir Al-Maikil yake yi ko kuma Abdullah Ali Jabir haka yake yi kun ga ai da bambanci tsakanin karatun wannan da karatun wannan za ga wani yana dauka ko yadda al-fusari yake yi misali da kuma yadda wadansu al-Abbasi da sauransu ai kaga da dan bambanci to haka idan mutun ya takaita yayi wadansu abubuwa a gurguje to yi cikakken sallah wannan ba hana ba saboda kai Anas bin Malik a cikin wannan ya tabbatar mana da cewa annabi ya takaita sallah kuma ya cika ta saboda haka bai taba yin sallah bayan wani wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mai sai dai akwai kwaye shi sai dai akwai kwaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai hadisi na 91 an abi kilaba Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri rahimahullahu ta'ala qala ja'ana Malik ibn al-Huwairith fi masjidina hadha فقال إني لا أصلي بكم يتي وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي فقال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض وانا حديث ينكربوني لقابو قلابة Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri mutumin qasam basara ne rahimahullahu ta'ala yana dai daga cikin tabi'ai kuma shi saboda tsaban tsoron Allah sai da aka baki alƙalanci sai ya gudu eh saboda an nada ka alƙali ai kaman an yanka ka ne ba tare da buka ba idan aka baka alƙalanci kai ne mai yanke hukunci abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba musamman alƙalai na da ba alƙalai irin na yanzu ba alƙalai na da kowane irin hukunci ko rikici ko kowace irin matsala za a so a ji mecece fahimtar su saboda ana ganin su ne masu karanta ƙur'anai wato ƙur'ani da hadisi da kuma littafai na magabata duk abinda suka faɗa to abinda musulunci ne ya ce to amma wani lokaci ana samun wasu shugabanni ko sarakuna sukan taka alƙalam ko kuma wani lokaci a samu kuskure daga alƙali a kawo masa cin hanci ya karba ko ya ga wanda ya sani ya masa sassauci ko wani abu makamancin wannan ƙarshe a hankali yana lalata lahirarsa idan mutum ya ɗauki lokaci yana yi kuma har ya zamo masa tsatsa to sai gaba zai iya bari ba ya shiga cikin hatsari kenan ya sa wancan lokaci suke guje ma alƙalanci kar ma wani ya zo ya sanya su kauce ma hanya aka zo aka ce za a bashi alƙali saboda an ga yana da karatu kuma yana da tsoron Allah da takatsantsan sai ya guje ma alƙalanci to sai dai malamai suna bayanin cewa in aka zo aka ce kowa zai gudu ma alƙalanci kowa zai tsere ma alƙalanci to ai za a samu matsala yanzu ka je kai bincike za ka samu yayin kai bincike za ka samu waɗanda suke kwatantawa ba su da yawa waɗanda suke kwatantawa a yanzu mafiya yawa za ga alƙalai ɗaurin gindi ne tunda kamar yadda na faɗa za a nada alƙali in aka tura shi wani waje sai je yana kokarin a canza masa wajen office a kai shi inda suke da babban kasuwa saboda haka an saka shi a hanyar gadau sai ya raina wajen sai ce a gara kai shi wata kasuwan adamami ko kuma iyayu saboda nan ne za a samu rigingimu da yawa yana ɗan samun hasafi ko ranar cin kasuwa ranar lahadi ne ko ranar asabar zai kama hanya ya je yana zazzagawa na ce ai alƙalinmu ne wannan ya kunso ya mika masa wancan ya kunso ya mika wancan ya kunso ya mika halal yake ci ko haramu kun gani kuma daman da manufa akai haka alkalin da ba zai iya fassara ahalari ba in kuka saki limanci to sai dai ku yi ta sake sallah ko kuma za a yi karatu a yi tayya boye kullum a bayyane kuma a samu wanda yake karatu ya ringa tura shi Allah kyauta na'am to wannan babban tabi'i yace ja'ana Malik ibn al-Khuwairi fi masjidina hada yace babban sahabin annabi Malik ibn al-Khuwairi wato yazo wannan masallaci namu Malik ibn al-Khuwairi yana ɗaya daga cikin to samarin sahabbai za a ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne waɗanda suka zo wajen annabi samari ne haka suka yi kusan kwanaki 20 a birnin Madina sai suka gaji da zama kun san zaman bakwanci wani lokaci haka ne yace kuna sha'awan za ku koma wajen iyalanku suka ce eh shi ne annabi ya musu umarni da tsayar da sallah yace su tsayar da sallah su sanya jagoran da zai rinka jagoranta su sallah tunda sun zo sun kwana 20 sun ɗauki darussa da za su ɗauka a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ga wancan lokaci yana cikin samari shekarunsa ba su da yawa Malik ibn al-Khuwairi yace to da yazo ya same mu a masallacin mu a Basra sai yace inni la usalli bikum lalle ni din nan zan yi muku sallah wa ma uridu salata yace ba wai ina nufin sallah bane usalli ina son muku sallah ne domin in gwada muku kaifa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli in gwada muku yadda annabi yake yin sallah domin in gwada muku kawai wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin hanyoyi na bada ilimi shine aikata aikace by practice kamar yadda muka yi ta gwadawa saboda idan by practice ne to wanda duk ya gani zai ɗauka zai wahala ya manta amma in faɗa ne in ba ana faɗa maka kullum ana yawan maimaita maka ba sai ka manta yace to zan gwada muku a aikace saboda haka sai su gwada sai ku kwatanta da ainihin sallolinsu da suke yi yau da gobe idan ya zamo iri ɗaya to daidai kenan in akwai inda suke kuskure sai su gyara na fa qultu li abi qilaba sai ɗaya daga cikin masu ruwayoyi yace sai na ce ma abu qilaba malamai suka ce shine ayyub as-sistiyani shine ya faɗi wannan sai na ce ma abu qilaba kaifa kana yusalli to ya annabin yake sallah ya gwada mu fakala yace misla salati shaykhina hadha yace misalin sallam wato dattijon mu wannan din shaykhina sai mu ce dattijo wanda yake da shekaru wannan wato limamin su wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud qabla an yanhada ya kasance yana zama idan ya daga kansa daga sujada kafin ya miƙe saboda haka mahallu shahid na wannan hadisi shine jilsatul istiraha wannan zaman hutun da ake yi kuma wannan sheikh nasu da ya gwada arada fi shaykhihim yana nufin dattijon su ba fa sheikhu ba don ka fassara da shekhunsu to wani fa ya samu dalili zai je kaga tabi'ai ma suna da shehu to me yasa za a ce mu ba za mu yi shehu ba ya sa muka fassara da dattijo shine Abu Buraida haka aka sa a nan Amr bin Salama al-Jarmi wa yuqalu Abu Yazid amma an fi rinjaye da Abu Yazid Amr bin Salama al-Jarmi radiyallahu anhu shi wannan sahabi ne wani sahabi kenan me shine sahabin da yazo da mutanensa binnin Madina suka zo wajen annabi suka dauki darussa masu yawa daga wajen annabi saboda sun halarci sallolin annabi da wadansu abubuwan da ake yi lokacin da suka zo tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace zai nada musu liman amma su bincika wanda yafi haddan alqur'ani yafi kiyaye alqur'ani shine za a nada ki liman da aka bincika sai aka samu wannan shine yaron cikin su wasu suka ce shekarunsa 7 wasu suka ce shekarunsa 6 wadansu suka ce shekarunsa da ya kai kusan 10 saboda yaro bai da damuwa kullun yana jin abu sai ya haddace yasa yaran da suke zama a talabijin kullun suna zama a satellite suna kallon takyauci iri daban-daban kusan duk abinda ake yi musamman in suka makale mataka guda za ka samu haddacewa suke yi saboda haka sai ka ringa lura idan yaranka suna yawan zama to ka lura wani taka ne wato wani station ne suka fi ko channel ne suka fi yawan gani idan akwai alheri a ciki to ka bar su saboda alherin za su dauka idan ko babu alheri a ciki to ka tabbatar shari za su dauka saboda za ka sun haddace abubuwa da yawa kai ma suna maka bayani suna ci daga kaza sai kaza daga abu kaza sai kaza kai kana nan kana ubansu amma mai shika baka fahimci menene yake ciki ba su sun gani amma kaga masu shekaru akwai damuwan duniya iri daban-daban ga damuwan gida mutum yana fama da gida to dole abubuwa su rinka kwacewa shekaru suna karuwa abubuwa suna kwacewa waka samu yaron cikinsu ya haddace ayoyi da dama annabi ya ce anta imamuhu kai ne limaminsu ya natsa shi liman shine wanda kwanakin baya muka yi bayanin yaro ne karami tufafinsa ma a tsage idan yana musu sallah ya yi ruku'a ko ya yi sujada duk wanda yake wucewa yana ganin al'aurarsa wata mata ta ce abba ku yi wa limamin ku dinki mana shikenan aka yi masa dinki shi kuma dinkin nan shi ya fi masa ma farin ciki a kan sallan da aka sake ringa jagoranta don an takura shi ko kai yaronka in kai masa dinki ya yi haka ne ko a da mu ma muna Allah Allah da za a ce kullum ana idi saboda za a yi mana sabon kaya saboda kullum a rinka yin mana sabon kaya saboda idi tunda daman daga sallah sai sallah kake dinki mai kyau wa yara to ku lura a zamanin annabi wannan limamin yaro ne a yanzu da ake ba da wannan hadisi limamin ya tsufa tsoho ne kaga shekarun da yawa ina fata an gane to shi limamin ya kasance idan ya yi raka'a ta farko ko raka'a ta uku yana dagowa daga sujada maimakon ya miƙe sai ya zauna ya yi jilsatul istiraha to malamai sun ta maganganu dangane da jilsatul istiraha akwai waɗanda suke ganin sai da manzo Allah ya tsufa sannan yake yi saboda su ma da suka zo birnin Madina lokacin annabi yana da shekaru kusan 60 ko 60 da wani abu saboda haka idan annabi ya yi raka'a ta farko kafin ya je ta biyu sai ya dan zauna a taƙaice sai ya miƙe idan ya yi raka'a ta uku kafin ya je ta hudu sai ya dan zauna kamar ya dan huta sannan sai ya miƙe saboda haka shi yasa wasu malamai suka tafi akan cewa idan shekaru suka yi yawa mutum ko yana da lalura da rashin lafiya to shi ne zai rinka wannan jilsatul istiraha ina fata an gane waɗansu kuma suka ce a tunda annabi ya yi ga abin da ya yi yana tsufansa kuma har ya mutu a haka to wannan shi yake gwada cewa ya tabbatar da wannan abin ko da tsufa ko babu tsufa ko da lalura ko babu lalura mustahabbi ne ka yi jilsatul istiraha amma kaga wanda zai zo ya ce dole ne ko kuma farilla ne wannan malamai suna yin kari a kan haka cewa tilasta mutane sai sun yi jilsatul istiraha yasa za ga masallaci masallaci na ahlus sunna wal jama'a za ga waɗansu suna yi waɗansu kuma ba sa yi to ba abinda za a yi ta daga jijiyan wuya a yi ta rikici a yi ta ainihin rigima ne a tsakanin al'umma ba tunda an gwada hatta akwai sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun bar duniya ba su a cikin satul istiraha. Ina fata an gani kun ga wannan ya saba ma wata wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya bayar saboda shi yayi insisting akan haka. Wasu malamai kuma sun ce ba abinda za a yi insisting akai bane. Ina fata an gani wannan kenan.
Sai hadisi na gaba, hadisi na 92 عن عبد الله بن مالك بن بهينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إكفيه.
وانا حديثي أنكر قوني لك عبد الله بن مالك بن بهينة أنت عبد الله بن مالك بن مالك بن بهينة وتتنجيني نبي مالك. Ina fatan gane Allah shi kare yadda dake yana daga cikin kabilan As, sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana,
annabi ya kasance, wannan ya gwada annabi yana yi ne frequently wato mafiya yawan lokacin ko kusan koyaushe
ya kasance idza salla,
wato yayin da zai yi sallah ko yayi sallah,
farraja baina yadayhi,
yakan ware yakan bude a tsakanin hannayensa,
hatta yabdu wa bayadu ibai,
har sai farin hammatansa ya bayyana. Shine malamai wajen bayani suka ce wannan ya gwada a ruku'u da sujada. Wasu malamai kuma suka ce cikin sujada ne yake gwada haka, musamman ma idan mutum zai yi sallah shi kadansa ko idan yana liman, tunda kullum annabi yana jagorantar sallah, to su suna gani. Misali yaran ma ya kamata a ce ka gwada mana, za ka iya gwada mana a kasa ko zai fi sauki, ko kuma sai ya hau kan tebur din nan ku zo ku taimaka masa kan tebur din nan kamar zai fi, amma na ruku'a za ka iya gwada mana. Idan kana liman sai aka kalli gaban ka kalli alkibla, idan kana liman ka yi ruku'u ka ware a tsakanin hannayenka. To kun gani ya ware a tsakanin hannaye, to amma in yana cikin sahu yayi wannan fa, shi yasa malamai suka yi bayani suka ce in za ka yi takura mutane kawai wani yana sallah sai ya ji wani na masa elbow dai, saboda yana cikin sahu ne mutum ya yi haka, to za a samu matsala. Shi ma ya yi haka, wannan ma ya yi haka, kun ga wannan ya tokare wannan, wannan ya tokare wannan. Ya sa wasu malamai suka tafi a kan cewa su suna da fahimtar, saboda wata ruwaya ta Imam Muslim suna da fahimtar cewa cikin sujada.
Kuma yanzu duk wanda ya yi wannan ruku'u,
yanzu ba domin kayan malam rigan malam a ɗinke ne ko ina ba, da ƴar shara ya sa. Ka san yar shara ko? Shara-shara. To za a iya ganin hammatansa. Da wannan ne malamai da yawa suka tafi a kan cewa hammata ba laura ba ce. Tunda idan kana da yar shara in kana sallah za ka bude. In ka bude wani zai hango hammatanka, daidai kuma babu daɗi ne, amma ba laura ba ce. To wajen sujada, yaya ne mutum zai ware? Musamman idan yana liman ko yana sallah shi kadai, yanzu in ka hau nan sai ka kalli nan a matsayin misali, nan ne alkibla. Bismillah, misali zai mana sujada. To kun ga ya ware, yanzu wanda yake baya zai ga zai hango hammatansa, farin hammatansa. Sai dai wannan idan a cikin sahu ne ya yi haka, kun ga zai tokari kafaɗan wani ko wuyansa. To shi yasa malamai suka ce idan a cikin sahu ne ya mutum zai yi sai ka haɗe, sai ka haɗe haka, saboda kar ka cutar da na kusa da kai. Ka ga za ka yi sallah kai kaɗanka kuma sai ka ware. Ina fatan an fahimta wannan kenan. Jazakallahu khaira.
Sai dai
abinda na lura da yawa daga cikin limamai waɗanda suke yawan jagorantar sallah, randa wani lokaci suka faɗo cikin sahu sai ga suna babban karewa, sai ka ɗauka liman yana tattokare ka ne yana koranka, shi kuma ya manta ne shi kuma ya manta saboda in kana sallah ka zo ka ware wani ka dan nauke shi a hakarkarin sa daman da yumma kada me shi wanda ya fi tutarwa to yana fama da yumma ka je ka tokare shi zai ce wannan kuma yaya lafiya kuwa kai kuma ka manta ne saboda haka ku da kuke jagorancin sallah sai ku ringa lura yadda idan kuna limanci za ku rinka babban karewa to in kuna mamumai ya kamata mutum ya abin nan haka ma in kana sallar nafila zaka bude ko zaka bude gaba daya to kaga in zaka yi sallah a cikin sahu to karka cutar da na kusa da kai garin neman lada a je a dauko zunubi Allah ta'ala ya ce mu ce mu saboda haka wannan shine hadisin Abdullah ibn Malik ibn Buhaina Allah shi kare da dake yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza salla annabi ya kasance idan yana salla ko zai yi salla farraja baina yadai ya kan ware a tsakanin hannayensa baya manne su gaba daya aka ce mannewa sallan mata ne suke yi a mammanne saboda su babu inda za a hango suna cikin hijabi ma suna kaman a takure suke amma namiji zai bude hatta yabdu wa bayadu ibtaihi har sai fararen wato farin hammatansa guda biyu ibtaihi tasniya ne na ibto ibtaihi ibtaini wato hammata guda biyu wannan farin ya bayyana me yasa aka ce fari farin hammata na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda a lokacin su suna yafa ainihin mayafi ne suna yafa izar ko kuma saubu hakan na wanda suke sawa ko rida me yasa aka ce farin hamata na'am ko sai ai hamatan mutum saboda kullum a rufe yake da gumin da ake yi da menene in ka daga zaka ga wajen fari-fari yake saboda kullun yana takure kullun a takure yake ko da kana sa yar shara kuwa hamatan zaka ga ni fari-fari haka in baki ne ma zaka ga fari-fari in fari ne ma sai kaga wannan fari-fari salamu fari-fari to shi yasa su da larabci suke ce baya ba wai fari ne su kamar takardun nan ba na'am to sai hadisi na gaba حديث نتفي عنده هو عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد رحمه الله تعالى قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فينا عليه قال نعم ونبقى حديثي حديثي نواند أكرقو دقى أبو مسلمة أبو مسلمة كان سعيد بن يزيد kima mutumin kasan basara ne daga kabilan wato abdiya shi yasa a wani waje za a gana sa al-abdi al-basari haka yana daga cikin tabi'ai sallah da takalmi ya shiga cikin zuciyarsa yana ganin anya shine sai ya samu babban sahabin annabi kuma yaron gidan manzon Allah Anas dan Malik Allah shi kare yadda da shi sai ya tambaye shi kusan ana rikici ne a inda babu kasa in akwai kasa ba a rikici in ji Hausawa ana rigiman dambe ne in babu kasa amma inda kasa yawwa wanda ya san bai iya dambe ba zai yadda ba to tun daga sahabin annabi kun ga an samu kanka wannan yana daga cikin martaba da daraja na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam domin fatawan da sahabi zai baka ai ba ɗaya yake da fatawan tabi'i ba idan da da sahabin annabi akwai rigingimu da yawa za a samu saukin su saboda abin da sahabin annabi ya yanke hukunci shine kawai tunda annabi ya gwada darajojin su a wurare daban-daban shine yana haduwa da ke sai ya tambaye ke sai kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli fina alai annabi ya kasance yana sallah a takalman sa guda biyu kuwa kala na'am yace kwarai kuwa kina amsan da ya baki kinan kama zamanin annabi annabi ya kan yi sallah da takalman sa sahabbai ma ya musu umarni su yi sallah yace sallu fi ni alikum, ku yi sallah da takalmanku. Sannan kuma annabi ya yi umarni cewa mutum ya zo zai yi sallah to ya duba takalmin san akwai kazanta sai ya goge. Yasa wasu suke ganin turbaya yana ɗaya daga cikin abubuwa na tsarki kamar yadda ruwa yake cikin abubuwa na tsarki. Sai kuma haka ne tun daga taimama, idan babu ruwa ga janaba a jikin mutum ko mutum ya nemi ruwa ya rasa da ma janaba a jikin ka, an ce kai taimama kai sallah. Taimaman da me yake ba da turbaya da kasa yake ba, kasa bai zama wajen tsarki ba, ya zama wajen tsarki kamar yadda muka karanta a can baya. Ina fata an gani. Saboda haka idan akwai najasa a cikin takalmin mutum sai ya goge. To mu da ba mu san wannan ba, saboda ba mu tashi da wannan ba. Kusan ka kaf za ka samu littafai da yawa na masabar malikiyya, za ka samu babu magana a kan wato mutum ya yi sallah da takalma. Wala Allah, littafan da muka samu ko saboda yanayin ƙasanmu, ga kajiya ko'ina suna kaki, ga dabbobi suna kaki, ga ƙasan ga yadda take najasa ko'ina, sai ka samu da yara ma da ƙatti. Yanzu wannan kwalbet na jikin masallaci, sai a samu wani ki'imimmi, wani ki'imimmi sai ya shiga ya kaki a ciki. Sai shiga ya kafi a ciki, sai kuma ka zo bai ta kuskure, kafanka ya kwace ya fada, sai ya ba ma takalminka ba, hatta tufafinka ma sai ya dauki najasa. Wala Allah, saboda wannan ne shi yasa kowa idan ya zo sai ya cire takalminsa waje. Amma waɗansu ƙasashe za ka gani, ko wanda ya taba zuwa Makka da Madina, wani lokaci za ka ga waɗansu daga cikin Larabawa za ka ga sun shigo da takalmansu har cikin masallacin Kaaba, har cikin masallacin Madina. Ko da yake mun taba zuwa aikin haji da wani shi ya ce shi a Madina ba zai sa takalmi ba, saboda akwai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tun daga masauki zai fito babu takalmi, haka zai koma. Saboda haka muka je masallaci ya gama su sa takalmin ne, ce subhanallah subhanallah subhanallah, shi ko ba larabci ya iya ba balle, saboda ya tsara subhanallah subhanallah, ko san duk wanda aka ce subhanallah dole ya kalla. A tambaye shi me ya faru, ma da iko bai iya larabci ba, subhanallah shi bai iya. Wato yana ganin a cikin masallacin annabi da takalmi. To kaga irin wannan yana jin wannan hadisin zai ce ƙarya ne, alhali kuma ba hadisin ƙarya ba ne, hadisin ya tabbata. Idan takalmi yana da tsafta za ka yi sallah da takalminka, mecece matsala? Ba ma Makka ko Madina ba, waɗansu ƙasashen da muka halatta mun ga irin wannan, wanda za ka su ko ina faf-faf yake. Sai ka ga mutum ya zo kwanciya, zai zo sai kwanta ne ko ina zai shiga ta takalminsa, saboda haka gadonsa ma zai hau da canvas ɗinsa ya rufu da mayafinsa. In ya tashi kawai sai ya yi gaba abinsa, tunda su daman ba alola suke yi ba wani abu. Sun kaga ya kunce tuwon ka zai yi. Ko ƙasan Misira nan akwai lokacin da yake tsananin sanyi, idan mutum ya sa safa ya sa takalminsa ba ya so ya cire, yana cikin gida yana zaune ko ina da takalminsa yake. Saboda haka lokacin da zai yi wanka yana ta taraddadi, za ka shiga da manka da komai cikin bayan gida. Kana gama wankanka, in ka ma ɗauke jikinka da tawul gaba ɗaya, za ka ji iska tana kan aka mai tsananin sanyi. To sai ka gaba domin dalilin wanka ba, mutum ba zai cire takalminsa ba, sai dai dalilin alola. To mutum ma ya yi alolan, alolan farko shi kenan, in ta warware sai ya ki cire safansa. Daman da takalminsa yana kiga sai ya alwalansa haka. Wannan za ka gani sau da dama. Ya sa aka ce fasiru fil ardi fanzuru, ku yawo bayan ƙasa, akwai abubuwa da dama, ko da ba inda aka halakar da kafirai da suka yi taurin kai ba, akwai abubuwa da dama da za ku yi fahimta. Saboda haka mutum ya yi alwalansa, ya sa safansa, ya sa wannan takalmi, to sai ya zo duk alwalan da ya zo ya sake a cikin 24 hours sai ya shafa. Kuma yana zaune a gida ko kuma yana cikin gari, tunda musulunci ya ba da dama a yi haka, sai ya shafa. Sai dai an wuce 24 hours ne kuma sai ka ji ana ta taraddadi, wani bala'in sanyi da alkahira suke da shi shi yake haifar da haka kuma saboda munasaba ba wai wannan kadai ba kun san ko anan wani lokaci akwai tsananin sanyin da yake samu mutum ba zai tsaya kyautata alwala yadda ya kamata ba to a ji tsoron Allah ya sa annabi ya ambata isbagul wudu'i alal makarim mutum ya yi kokari ya isar da alwala a lokacin da yake kyama saboda ko bai da lafiya ko kuma akwai tsananin sanyi fa zalikumur riba wannan yana daga cikin muhimmin abu yana daga cikin riba'i kaman aikin riba'i yana ɗaya daga cikin ayyuka na riba'i na'am saboda haka sallah da takalmi wannan ya tabbata sallah da takalmi halal ne wasu ma suka ce sallah da takalmi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai malamai suna ba da shawara idan abu zai kawo akwai rigima to mutum ya kokari ya kiyaye mutane sun yi masallacinsu mai kyau sun sanya kafet yake na haka kawai don ka karanta wannan hadisi ka zo ka shigo musu da takalminsu tuntunin wani dan agaji zai waje da kai kafin ka ankara sai dai ka ji ka a cikin lambatu zai jefa ka wajen sai ce baka gani ne wannan baka da hankali ne don haka maka magana na farko musamman a yanayi irin namu aka maka magana da farko kake sauraro to wani zai maka gangance kaman alala ya ji halan ahadun alaina fa najhalu fawqa jahlil jahilina ita wani ya mana gangance ya mana hauka mu kuma za mu masa haukan wato masu hauka hauka irin na masu hauka to shi yasa yana da kyau mutum ya lura in ka je ka samu suna sallah da takalman su shikenan kai ma sai ka shiga kai da naka amma ka duba ka gani babu najasa a ciki to a gurguje da shi ana gwada mun lokaci yayi kuma ga baki da muke da su mu kuma muna da sauran hadisai guda biyu ya kamata mu karasa a gurguje hadisin Abu Qatada al-Ansari an Abi Qatada al-Ansari radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yusalli wa huwa hamilun Umama bint Zainab bint Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li Abi al-As bin Rabi' bin Abd Sham فَإِذَا سَجَدَ وَدَعَاهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا wannan hadisi bayanin sa yana da muhimmanci bai kamata mu tsutsuke ba da hadisi na gaba wa Anas bin Malik radiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala itadilu fi sujudi wa la yafsutu ahadukum dira'ihi bi sat al-qalbi to da wannan hadisi da hadisi na gaba na Abu Hurairah na al-Mufi talata wanda muna na sallansa wanda annabi yace irji fa salli fa innaka lam tusalli sai da suka yi haka har sau uku ina ganin suna da alaka da juna saboda haka nan ya kamata mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana daidai saboda munasaba mun samu ziyara na farko Alhaji Ibrahim Atta mataimakin shugaban jama'atul Izalatul Bidaya wa Iqamatus Sunna na jiha gaba daya muna fata Allah ya saka maka da alheri barka da zuwa sannan na biyu akwai malam Abubakar Musa Giya ɗaya alkali kenan to gashi na cicciki alkalai kuma na cicciki alkalai ashe akwai alkali a cikin mu to abinda dai muke kyauta zato fala nu fati Allah ya ahada shi wannan alkali yana ɗaya daga cikin masu kwatantawa muna fata Allah ta'ala ya maka jagoranci sai dai mataimakin shugaba akwai kalmomi guda biyu ne da zaka faɗa okay to alkali bismillah akwai kalmomi guda biyu da zaka faɗa ya kamata ka dan faɗa mana wasu kalmomi guda biyu jazakumullahu khairan muna godiya da wannan ziyara da aka kawo
ƴan uwa assalamu alaikum warahmatullahi kafin alƙali ya yi jawabi wato Sheikh Abubakar Musa Giya ɗin muna sanar da al'umma shi doctor kuma associate professor Dr. Zuhurul Madaki shi ne Allah ƙaddara zama shugaban ƙungiyar jama'atul Izalatul Bidaya Iqamatus Sunna na jihar Bauchi baki ɗaya taron da aka je Katsina taron da aka je Katsina an tabbatar da shi kuma tun daga lokacin ya fara aiki don ko a yau ya zirci mataimakinsa shi Alhaji Ibrahim Atta a gidansa kuma sun magana ta fahimta sosai sai mu sanya su a cikin addu'a Ubangiji Allah Ta'ala ba su iko tsaye da adalci a wannan kungiya ta mai albarka. Assalamu alaikum.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala habibil Mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ijtaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To Allah ya saka wa babban malamin mu Sheikh Dr. kuma shugaba da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka mizaninka na kyawawan ayyuka. Ubangiji Allah ya kara maka ilimi mai amfani. Allah ya amfanar da mu da abin da ya sanar da kai na ilimi da maka tsawon kwana ya kyautata rayuwarka da ta iyalanka. Gaskiya na kawo ziyara ne don dalili guda biyu. Dalili na farko, na halarci majalisin malam saboda ina da labarin majalisin kuma ina gani a social media, sai dai kuma saboda karambani irin nawa koyaushe ina darasi bayan magriba sai bana samun dama halarta. To sai bayan na koma gida ne idan na bibiya sai na ga darasi. To na ga jiya ma yadda aka yi ta kwatanta sifar sallah. To yau kuma sai Allah ya kaddare ba zan samu damar gabatar da darasi ba, sai na ce to insha Allah ta'ala zan yi amfani da wannan damar na ziyarci wannan majalisi na wannan amshakin malami kuma na kawo masa ziyara ta musamman. In ba dan haka ba ni ba bako ne a nan ba, zan ce malam ne bako. Sannan dalili na biyu kuma kaɗan ya rage ne azarbabi. In ban da Allah ya sa sakatare Alhaji Aminu ya ba da sanarwa gabanin ne magana ba, da bakina za a yi da na yi shishigi. Saboda dalili na biyu kuma na zo na yi fatan alkhairi wa malam da addu'a da jajantawa na nauyin da Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗora masa namu a kansa, da mu du yanzu talakawanka ne, nauyinmu yana kanka, duk abin da ya kai kawo na addininmu za mu ɗora maka, kai za mu nema. To gaskiya wani yana cikin makasudi na zuwa nana. To kuma Allah ya taimake ni, sakatare sai ya sanar gabanin na yi wannan bayani. To gaskiyar magana malam Allah ya zabe ka, ka gode wa Allah Maɗaukakin Sarki. Jarrabawa ce kai kuma irin jarrabawa da Allah ya maka kenan. Kuma lokacin da aka ce an ɗora maka wannan nauyi mun ji cewa za ka iya. Ina jin na tura maka saƙo kuma ka mun reply, saboda mun gamsu cewa za ka iya, an yi abin a gurbin da ya dace. Don haka muna maka fatan alkhairi kuma za mu baka haɗin kai daidai gwargwado dukkan yadda za mu iya, mu taya ka, mu taimake ka a cimma nasara insha Allah ta'ala. Za mu tare abin da za mu iya tarewa ta ɓangarenmu. Kuma muna ƙara maka addu'a Allah ta'ala azuta ka da mashawarta na ƙwarai, abokan aiki masu amana waɗanda suke da nufin gaskiya da kuma son cimma nasarar duniya da lahira. Aiki ne na neman lahira. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu a kansa, Allah ta'ala ya kai ƙarshen rayuwar mu a kansa. Kar Allah Maɗaukakin Sarki ya nuna mana lokacin gajiyawa kan wannan aiki na da'awa. Don haka muna maka wannan fata na alkhairi. Ubangiji Allah ta'ala ya sa inda ka ɗauka lafiya, Allah ya sa ka sauke lafiya. Don haka ba nasiha zan yi ba, iya gaisawa ce kawai. Mataimakin shugaba malam Ibrahim Atta, ni ma sai bayan na shigo ake cewa yana majalisin, kuma daga can sai na hango shi yana zaune. Dattijon arziki wanda shi ne ya riƙe ƙungiyar gabanin a yi mata shugaba, riƙo na wucin gadi. Allah Maɗaukakin Sarki ya saka da alkhairi kuma ya ba ku haɗin kai, ya ba ku ikon idda wannan nauyi. Mu gaskiya yankin Katagum za mu iya cewa wato wannan shugabanci muna da kaso mai yawa a cikinsa. Domin shi malam ya yi sha'awar ya rayu a cikinmu har ya samar da gida yake zaune. Duk da mun yi tsammanin cewa zai dasa gidan ne, amma sai ya kafa shi bai yi da shi ba, sai kuma yake ta haka yake ta haka. To fatar mu shine a ce wannan gidan din wato a daina sa masa kwado. Eh shine fatar mu, kuma ba daga can ba daga nan. To shine zamu san cewa mun raba hannu. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya maka jagora. Jama'a kan da suka mu da surutu, nazo ziyara ne, ina mana fatan alkhairi baki da Allah mai da ku ba gida lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaka